sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Laraba wani jami'in Rasha ya ce an kai hari da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Belgorod dake kan iyaka da Ukraine. Za a ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden da 'yan Democrat da 'yan majalisar wakilan kasar da 'yan Republican ke da rinjaye a yau Laraba game da batun damar faɗaɗa basussukan da gwamnati ke ciyowa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za mu kawo muku rahoto na musamman kan ko an samu nasara a harkokin tsaro a tsahon shekaru 8 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mai barin gadoye a kan karagar mulki.
Zaka sai a kalli shi jiran Buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take, dukiyoyin jama'a a kare suke, mutuncin jama'a a kare yake. To idan ka samu kaiwa kanka ansa akan wannan sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro.
Muna tafar da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafar da shirin Arewa a yau da Nasira da Mail Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba wani jami'in Rasha ya ce an kai hari da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Belgorod dake kan iyaka da Ukraine. Gwamnan Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ya faɗa ta Telegram cewa gine-ginen ofishin gwamnati da gidajen haya sun lalace amma babu wanda ya jikkata. Gladkov ya ce sojojin saman Rasha sun harbo galibin jiragen. Harin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Rasha ta ce ta daƙile wani harin tsallaken iyaka a yankin. Rasha ta ɗora alhakin harin akan sojojin Ukraine masu zagon ƙasa, yayin da Ukraine ta musanta zargin, tana mai cewa 'yan Rasha da ke adawa da Kremlin ne suka kai shi. A yau Laraba za a ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta 'yan Democrat da 'yan majalisar wakilan kasar wadda 'yan Republican ke da rinjaye game da batun ƙayyade basussukan da gwamnati ke ciyowa. An dakatar da tattaunawar ɓangarorin biyu a jiya Talata ba tare da wani ci gaba ba a kan yarjejeniyar da za ta baiwa Baitul Malin Amurka izinin faɗaɗa damar karɓar bashi wanda zai wuce dala triliyan 31 da aka ƙayyade a yanzu, da kuma ci gaba da ranto kuɗi don biyan basussukan da ake bin gwamnatin ƙasar. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta yi gargaɗin cewa ma'aikatar za ta fuskanci rashin kuɗi zuwa ranar Alhamis 1 ga watan Yuni, abinda zai sa akan dole gwamnati ta gaza biyan basussukan da ake binta, lamarin da kuma zai jefa Amurka cikin mummunan koma bayan tattalin arziki da durƙushewar harkokin kasuwanci a faɗin duniya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin mu ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da ya rage 'yan kwanaki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mai barin gado ya miƙa mulki ga zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu, wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi mana nazari a kan sha'anin tsaro a tsahon shekaru 8 na gwamnatin shugaba Buhari. Shin ko an samu nasara?
As an administration, we have demonstrated commitment.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke ƙarin bayani idan gane da irin matakai daban-daban da yake ɗauka na ƙara ƙarfin rundunar sojojin Najeriya, ciki har da ɗiban sabbin kuratan sojoji sama da 60,000 cikin wadannan zango biyu da yi akan mulki. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi ta bayanai kan hoɓɓasa da ya yi wurin tabbatar da samar da tsaro a Najeriya. Kuma dama tun can batun tsaron nan shine babban abin da ya kamfe da shi tun ma kafin zaben zango na farko a shekara ta 2015. To shin kwalliya ta biya kudin sabulu? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Malam Hassan, duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba Buhari uzuri na cewa lokacin da yayi alƙawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun ƙasar nan, akwai abubuwa da yawa da basu bayyano kansu ba, kamar ta'addanci da hare-hare ake kaiwa mutane a gonaki, ake kaiwa mutane a ƙauyuka da sauransu. Lokacin da yazo mulki, abin da yafi addaba mutane shine ta'addancin Boko Haram. Ya fara samun nasara, an samu kuma an ga maslaha a wurare daban, amma abubuwa gaskiyan abin shine yakin nan da Boko Haram gaskiya bai kare ba. Boko Haram suna nan, suna ta'addanci, suna tadawa mutane hankali, ko da yake ya dan ragu ga yadda muke jin su a labarai, amma dai har yanzu ba dakile su ba.
To sai dai kuma Professor Khalifa Jikwa dake zama shatima ilmuye na Borno da Jikwa, na ganin kasashen waje ne fa ke yakar Najeriya. Don Boko Haram a yanzu sam babu ita.
Najeriya tana fada da kasashe ne, musamman ma kasar guda ɗayan da kowa ya san ta, tana gani in Najeriya ta zauna lafiya to ita duniya ta tashi mata. Yanzu shugabancin kasa wanda zai zo, in hankalin su bai doka ba, suna iya cece ta'addanci sunan Boko Haram, amma Boko Haram ainihin ta an kashe ta, ta kare tuntune babu ita. Saboda haka kasuwanci ne ake gani, ainihin ta Boko Haram da akida ta addini ne. Yanzu sirri ya fita, ba abin da ya hada da addini. Akwai wanda suka zuwa daga wasu kasashe daban ake kawo su su ci gaba da ta'addanci a tayar da hankalin Najeriya. Shugabanci irin shugaba Buhari, wanda bukatan soji kullum yake yi, don a nan gaba ma da irinsa za mu samu, to alhamdulillah.
Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda yake kallon shi a nan tsaron.
Da aka sai a kalli shi jami'ar Buhari a lokacin shi, rayuwar jama'a a kare take, dukiyoyin jama'a a kare suke, mutuncin jama'a a kare yake. To idan ka samu kaiwa kanka ansa akan wannan, sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro. To idan ku kaga abun bai inganta a tsaro ba, to kwata-kwata gaba ɗaya duk abin da yake na mulkinsa ya fada warwas akan ababu ba amfani. To kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da Buhari ya hau, akwai matsalolin tsaro, amma matsalolin suna wuri ɗaya ne, yawanci wuri ɗaya ko biyu za ka same su a wurin 'yan Niger Delta, za ka same su wurin Boko Haram. Ya rinka fitowa yana fushi, yana fasata, yana cewa menene Boko Haram, bayan da za a yi sati yana mulki a ce akwai wata Boko Haram. To a yanzu dai da muke magana da kai, har yanzu akwai Boko Haram, za a iya cewa an ci karfin su. To za a iya cewa abubuwa sun faru da Boko Haram wanda a yanzu ba irin Boko Haram din da ba ce. Wasu sun zo sun karbe ta, sun juya mata alƙibla.
Basharu Altine Guyawo Isa dake zama shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya a jihar Sokoto ya dade yana daga murya kan matsalar tsaro a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Malam Hassan, waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara, to babu shakka aunawa muka yi mu gani waɗannan kasugumai ƴan ta'adda, shin suna nan da rayuwarsu, suna gudanar da ayyukansu, suna ƙara ainihin aringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a. Babu wani al'amari wanda ya kawo yo an kashe zarafin jama'a, an kashe jama'a, an kai ainihin tonanta mutane, an ka sace dukiyarsu, an ka banka makauka wuta. Kaga waɗanda abubuwa ne waɗanda mu har yanzu babu wani takamammen ma'auni wanda za mu cewa gashi an samu nasara ta kawo da waɗanda kasu gumaye 'yan bindiga, suna nan zan kwana har ainihin sarauta aka yi masu ta gargajiya.
To kowane hasashe ƙwararru ke yi dangane da yadda makumar tsaron za ta kasance a hannun gwamnatin shugaba Bola Tinubu. Ga tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya.
Sunana Minja Muhammad Lawal Yakubu, retired. Wato hasashen da ake insha Allahu za a ba marada kunya, ita gwamnati wato ko da gida ɗaya kuka taso, ba maganin party ɗaya ba ko jam'iyya ɗaya, da za a ce kun taso gida ɗaya wa da ƙani ne, wannan wa ya zo gwamnatin sai ya wuce ta ƙani ta zo, za ta iya zama daban da ta wannan, saboda abu ne wanda yake fitowa daga ainihin wato zuciyar shi shugaba, da kuma abin da ya kulle, da kuma abin da ya fahimta ya karanta kafin wato ga shugabanni na baya, da kuma abin da yake ganin wato al'umar ƙasa ko ta wannan yanki suke matsalolin da suke so a yayi masu. Duk shugaban da zai zo zai yi tunani akan menene yake damun al'umma kaza, a kansa ne zai dora ainihin kudurinsa da abubuwan da ya niya.
A cewar Professor Muhammad Tukur Baba, muddin gwamnatin shugaba Ahmed Tinubu na son cimma matsalar tsaro, to dole ne sai ya sauya daga irin salon shugaba Muhammadu Buhari.
Wa inda za su bi irin matakai ne da kuma salo na shugaban kasa Buhari, wato zai nuna cewa wannan abin ba za mu samu mazla, ba za mu samu ganin bayan sa ba. Su canza strategy. Da fata dai wannan gwamnati da za ta zo ba za ta bi irin hanyoyi da shi ya dauka ba na shiru, na kuma barin mutane koda an nuna ga dukkanin alama ba su iya wannan aikin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Najeriya za ta jagoranci cimma wani muradi na tarayyar Afirka na samar da wata rundunar sojojin ruwa ta ƙasa da ƙasa makamanciyar ta yankin tafkin Chadi don aikin samar da tsaro a yankin gabar tekun Gini. Masana sun ce rundunar ta haɗin gwiwa za ta taimaka wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu fashi a kan teku a yankin na Afirka idan aka kafa ta. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The formation of a task force. That task force, once we form it, it shall be like a patrol. I mean, to be conducted between the nations of the Gulf of Guinea, across the entire Gulf of Guinea.
Babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Rear Admiral Sa'idu Garba ke karin bayani dangane da cika wani muradin tarayyar Afirka na kafa wata rundunar sojojin ruwan haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa don aikin tabbatar da tsaro a yankin gabar tekun Gini. Ita dai wannan rundunar haɗin gwiwa na sojojin ruwa za ta ke sintiri tsakanin ƙasashen da ke gabar tekun Gini, sannan ake musayar bayanan tsaro farmakin rubdugu irin na haɗin gwiwa duka don yakar duk wani nau'in ta'addanci a cikin yankin tekun Gini. Rear Admiral Sa'idu Garba ya ce kodayake a cikin watanni uku zuwa shida da suka gabata an dan samu matsalar ta'addanci a ruwan Cote d'Ivoire da Kamaru, amma babu wani abu makamancin haka da ya faru a ruwan Najeriya. To amma duk da haka su sojojin ruwa na ganin larurar da ta shafi ƙasa ɗaya tamkar ta shafi sauran ne. A irin salon maganan nan da 'yan magana ke cewar abin da ya taɓa hanci idanu ruwa shi ka yi, a don haka wannan hoɓɓasa lallai zai tsere ya kuma samar da tsaro a tekun Gini. Daga bisani na tambayi babban Hafsan, shin kowace ƙasa ce za ta ɗaɗɗauniyar wannan runduna?
To idan aka soma ɗin tunda dama African Union ne suka ba da instructions ɗin a soma, kowa zai kawo kuɗi daidai gwargwado a biya into coffers ɗin African Union gunda za a rarraba gunda ake bukata. Amma kuma kar ka manta cewa kowa ba da jirginsa zai zo, saboda haka duk mai zuwa da jirginsa zai kula da jirginsa. Wasu abubuwa kaɗa da za a sa a ciki wannan suna iya zuwa daga African Union ɗin, amma generally dai kowa zai kula da kansa. Ba Najeriya ne kawai za mu kwaso kuɗi mu yi ta rabawa mutane ko kuma mu kawo namu asasin mu ba su ba, a'a abin na haɗin kai ne, kowa zai kawo abin da zai iya ya sa. Amma kuma mu mun san cewa mu ne ke da ƙarfin Gulf of Guinea.
Rear Admiral Sa'idu Garba, to ko me tasirin wagar runduna wurin samar da tsaron? Farfesa Muhammad Tukur Baba ya yi tsokaci.
Tasirin sa dai na ɗaya Malam Hassan, to kaga akwai abubuwa da yawa na mutane da yawa ba su san yana faruwa ba. Kaga kaman wajen tsaron ƙasa, kaman wajen 'yan fashin na cikin ruwa da yake damun Afirka, kaga kaman ita Gulf of Guinea gibin ruwa da ya kama Afirka ta yamma har zuwa Afirka ta tsakiya, akwai matsala sosai na 'yan fashi na cikin ruwa. In sojoji da abin nan na Afirka ka gaba ɗaya suka hada kai shine za a samu tasiri, kaman dai yaki ne da ta'addanci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Maryam Dauda da kuma Hassan Maina Kaina da suka karanto mana labaran duniya. Yanzu agogo a nan birnin Washington na cewa karfe 11:14 na safe, wato a Najeriya, Kamaru, Chadi da Nijar karfe 4:14, inda a Ghana kuma karfe 10:14. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewacin Najeriya mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiya, tarihi da sauransu. Sabon shirin arewa a yau zai shiga yankin jihar Katsina ne can kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar don duba bukatun tsaro na jama'ar yankin. Daga nan sai shirin shiga can arewa maso gabar a jihar Yobe don jin irin matakan da ake dauka kan daliban jihar da aka dawo da su daga kasar Sudan. Biyo bayan rikicin da ake fama da shi a can.
Arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Aikin karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina, mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma har ma da Nija a arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna bukatar sauyin dabaru don tunkarar kalubalen don kullum ba sa barci ido biyu rufe.
Abin da ke tafa da ni wannan gidan radio mai albarka kamar yadda ka zo ka ga abubuwan da suka faru kuma lokacin da suka faru ka san abin da ya faru. Ku gaskiyar magana gwamnatin tarayya sai ta hango abin da ke faruwa arewa maso yamma musamman halin da mutane suke ciki. Ga damana ta kusa, ga ba abincin da za a ci, gashi yanzu idan ma Allah ya kawo saukin tsaron kamar yadda muke gana alamu yanzu, to ta yaya za a yi noma musamman irin garin Shimfiɗa wanda shi gari ne wanda wani lokaci da ya wuce asalin ku ne yan jarida. Sojojin da ke garin shekara 8 wannan brigade commander na wannan yanki ya ba yayyo zuroyin waɗannan sojojin gabaki daya. Wannan ce tasa mutanen Shimfiɗa suka taroke suka bar garin su daga su sai kayan sawa aka kwashe dukiyoyin su hatta kwanan garin Shimfiɗa sai da aka kware shi. Daga baya gwamnatin jiha ta yi bakin kokarinta aka zo aka buga wasu kwanan da kai. Ina da tabbatar maka yanzu mutanen Shimfiɗa kashi 30 ba su dawo ba, wasu na Nijar wasu na Jibiya, saboda har yanzu ba su gamsu ba da yadda abubuwan suke. To ni kiran da nake ga gwamnatin tarayya musamman mutanen Shimfiɗa a taimaka musu da abinci da kuma ayyukan noma, dan ina tabbatar maka yanzu idan aka yi ruwan shuka a Shimfiɗa babu wani abin da zaka sara ka shuka, ba su da wani abin da za su shuka. To idan aka yi ruwan nan ba a musu wannan tallafin ba, ina tabbatar maka irin wannan da yake janyowa wasu daga cikin mutane su koma cikin barayin saboda ba su da wata makoma.
Mukarfi biyu faɗa mana girman wannan ƙauye naku na Shimfiɗa.
Yana ɗaya daga cikin garin da yafi kowanne gari jama'a idan ka hidda Jibiya da Magama, dan akalla akwai mutum 15,000 a garin Shimfiɗa. Kuma ina tabbatar maka garin Shimfiɗa gari ne mai arziki, dan ko zuwan barayi na farko a garin Shimfiɗa mota 9 suka kona, sannan atakin na biyu da suka yi atakin mutanen Shimfiɗa kan hanya mota 9 suka kona. Kaga wannan ba karamin gari bane, so an riga an karya mutanen nan, tattalin arzikin su ya kare. Ni kiran da nake da gwamnatin tarayya kamun ruwa ya sauka a taimaka ma mutanen nan da abincin da za su ci da abubuwan shuka. Ina tabbatar maka magirbi babu a garin, kuma yanzu gashi suna ta koma garin saboda ba su da makoma. Ka san da gudun hijira karaka je ma duk abin da zai faru ya faru. To mutanenmu da ke Nijar, Jibiya suna nan suna koma.
Bukari, muna da labarin kamar garin kuna da wani haɗin kai da in barayi suka shigo ko miyagu kuna iya tinkarar su ku yi wani tabuka wani abu.
Eh, alhamdulillah, ai a tashin war kuma a asalin garin ma barayin ba su shigowa. Lokacin kuma da suka yi shigowa ta farko ba su ci riba ba. Ai ba barayi bane suka koro mu. Jami'an tsaro muke da su shekara 8. Ba su taɓa barin garin ba sai ranai, ba notice. Chairman na local government bai sani ba, gwamna bai sani ba, da rana tsaka kawai suka fara kwashe kayansu. Saboda haka mutanenmu su kuma tun da shekara 8 an hana kowa rike makami suna biyayya ga gwamnati. Saboda haka ka san mu mutanenmu masu biyayya ne, haka suka kwaso suka biyo sojojin nan kowa daga shi sai kayan sawa shi haka suka zo garin Jibiya. State government ce ta kokarin tallafa musu har aka irin wannan lokacin.
Akwai bayanin da na taɓa ji kayi, ka ce manya-manyan kwamandojin barayin ba su da nisa daga wannan ƙauye.
To alhamdulillah, ai duk wanda ya san garin Shimfiɗa ya san cewa tsakaninta da ɗan ƙaramar bai fi kilomita 3 ba, tsakaninta da Dangote Barawo bai fi kilomita 3 ba, haka Ibrahim Dangawa wanda aka kashe kwanan nan shi ma bai fi kilomita 3 ba, akwai wani sabon Barawo shi ma da ya zauna bai fi kilomita 3 ba, akwai wasu ɓarayi waɗanda ake ce ma 'yan kyau ba su fi kilomita 2 ba. saboda haka kaga ita gari ne wanda yake kewaye da barayi, amma duk ba wannan ba mutanen mu Allah ya ba su zuciya, ba su jin tsoro, ba su tsoron wani umba Allah ba. Saboda haka babban matsalar ita ce mu roƙon da muke su ban mu je mu zauna can za mu iya zama. Alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta yunkuro kan harkar tsaro, muna ganin ci gaba saboda maganar da ake ciki yanzu duk barayin da ake takama da su irin su dan karami ba ka da takaimin wurin da zaka je yanzu ka ce ka samu dan karami. So ya koma mobile, kaga mutumin da ke kirari yana cewa a zo an isa a dauki mota, ya koma mobile kaga ci gaba ya samu. To alhamdulillah tunda wannan ci gaba ya samu muna sa ran bana za mu yi noma, amma matsalar inda take kamar yadda na faɗi maka garin shimfiɗa kuma girbi babu.
Arewa ayo ake sauraro daga nan Murera Amurka. Wakilin jihar Yobe a kasashen Larabawa wajen tura dalibai don koyon ilimi musamman manyan kaucewa Kidu masu muni Umar Abubakar ya ce suna shirin kaurar da daliban zuwa kasar Masar don karkaratun nasu ya samu tangarda. Gabanin Dawo da Salama a can Sudan din.
Gaskiya alhamdulillah wannan rikicin da abin da ya faru a Sudan musamman na farko gaskiya muna nuna alhinin mu sosai, kuma kasancewar mu akwai daliban mu na jihar Yobe wanda suke karatu a can Sudan a different university daban-daban, sannan kuma banda ma daliban Yobe state kare ba ma kadai ba na Nigeria gabaki daya, ma ina ga akalla a kiyasi kamar sun kai ina ga mutum 4000 ne ina ga a yanda nake ji. So gaskiya mun nuna alhini sosai akan wannan faruwar wannan haya rikicin da suke yi a junan su, kuma muna kullum addu'a Allah ya kawo karshen wannan abun. Su daliban da yanzu alhamdulillah gwamnatin na wannan shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ta taimaka ta kwaso su gaba ki daya daga can Sudan har suka shigo Nigeria lafiya lau. To wannan ma muna yabawa sosai daga nan wa'annan daliban da suka samu kansu suka koma Nigeria bi iznillahi ta'ala. Muna kokarin mu duba mu ga jami'oyin da wanda ya kamata wanda suka ba da kofa wanda za su karbe su a wannan daidai, kuma level din da suka sai a can wanda za su taimaka su bada bi iznillahi ta'ala. Za mu kokarin mu ga wanda suke da niyya da kuma wadanda ko iyayensu kuma suka shirya, insha Allah mu ga mun taimaka wa nan bangare ma.
Abin ya duniyar su daliban da sun dawo suna zaune a gida ana jiran ne wato a dauki wasu matakai wajen wai ma jira sai an samu zaman lafiya su don ko kuma a maida su wasu kasashen kenan.
Na'am, akwai kwanan nan wani ya bugo mu yake ga mun cewa daga kamar akwai wata university da ake kira El Razi wanda tana tattaunawa da wayansu universities wadanda daliban su da wadanda ba su samu ba su karbi kamar transcript da sauransu ba, tana su ta yi kokari ta kai su wannan makarantar da suke tattaunawa. Na biyu kuma yake kara bani labarin cewa suna da branch a Kano wanda suke kokari ma su zo daliban da wadanda suke gani sun kusan kammala wanda suke kamar part 5 wa suke fannin medicine da wadanda suke part 4 suke so su zo abinda shekarun da ya tsora musu suna so su shirya musu waje a nan Kano suna so su kammala karatunsu. To dai akwai dai shirye-shirye da yawa gaskiya wanda aka sa ana kokarin a samu time tunda dalibai sun riga su koma gida a ba su dama su zo su fara karatunsu, wadanda kuma za a tutura su wayansu kasashe kamar musamman wanda yanzu kasan Misran da yanzu ta bude kofa, musamman akwai wata university da ake kira Annahda University da kuma Delta Annahda University da Delta University yanzu su ne wanda suka bude kofa wanda suke karban daliban da suka baro Sudan wanda suke so su je su karatu a wajajensu, wannan su ne wanda suke karban dalibai a yanzu haka.
Wato mu dawo kan Arrazin kafin mu je ita makarantu jami'oi a can Masar. Ita Arrazin jami'a ce ta Sudan?
Na'am, ita Arrazi jami'a ce a Sudan, kuma wajen da mafi yawa daliban mu na Nigeria suke karatu a cikin ta.
Wato ita ce take tunanin za ta bude ajin daukar karatu a Kano saboda a sauƙaƙawa 'yan Najeriya ba ma sai sun je can ba.
Haka, saboda tana da dama suna da branch a Kano. So amma branchin ba ta aiki sosai, to dai kasancewa wannan rikicin da ya faru ta kira iyayen yara su zauna, daga nan daliban ma a nemi ra'ayinsu idan suka amince, daga nan sai waɗanda suke kamar level 5 da level 4 a yi musu arrangement su yi karatunsu a nan Kano.
Masu sauraro, a nan za mu nade tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin Murar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ka ku himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya.
A gaida Nasiru Adam El Hikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Masu saurare, saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wajen Lawal Sani na Kawu Daura, inda yake cewa salam muryar Amurka. Mu al'ummar garin Daura muna taya shugaba Buhari murnar kammala mulkin Najeriya na shekaru 8 lafiya. Da fatan Allah ya dawo mana da kai gida Daura lafiya, amin. To sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga Husaini Ali mai gishiri Rijau, inda shi kuma yake cewa salam sashen Hausa. Hakika matakin da ɗan majalisar dokoki na tarayya suka ɗauka na amincewa da ɗan takara ya tsaya ba tare da jam'iyya ba, hakan wani babban ci gaba ne a demokradiyya, domin hakan zai ba talakawa irina damar fitowa domin gwada tasa bajinta. Don haka daga yau nake yanke shawarar tsayawa takarar gwamnan jihar Niger a shekarar 2027 insha Allah, domin kawo canji mai amfani, inda zan baiwa matata Zainab damar zawarcin kujerar majalisar dokoki ta tarayya, inda za ta wakilce Rijau da Magama insha Allahu. Da fatan haƙarmu za ta cimma ruwa. Masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
To madalla, kafin mu je ga takaitattun labaran duniya, yanzu kuma ga wannan sako.
Mai burge Hausawa, sashin muryar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashin muryar Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke kwaptaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tinkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani, wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To a takaice, a yau Laraba wani jami'in Rasha ya ce an kai hari da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Belgorod da ke kan iyaka da Ukraine. Gwamnan Belgorod Vyacheslav Gladkov ya faɗa ta Telegram cewa gine-ginen ofisoshin gwamnati da gidajen haya sun lalace, amma babu wanda ya jakata. Gladkov ya ce sojojin saman Rasha sun harbo galibin jiragen. Harin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Rasha ta ce ta daƙile wani harin tsallaken iyaka a yankin. A yau Laraba za a ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta 'yan Democrat da 'yan majalisar wakilan ƙasar, wadda 'yan Republican ke da rinjaye game da batun ƙayyade basu sakan da gwamnati ke ciyowa. An dakatar da tattaunawar ɓangarorin biyu a jiya Talata ba tare da wani ci gaba ba a kan yarjejeniyar da za ta bai wa Baitul Malal Amurka izinin faɗaɗa damar karɓar bashi wanda zai wuce dala tiriliyan 31 da aka ƙayyade a yanzu, da kuma ci gaba da ranto kuɗi don biyan basu sakan da ake bin gwamnati. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta yi gargaɗin cewa ma'aikatar za ta fuskanci rashin kuɗi zuwa ranar Alhamis 1 ga watan Yuni, abinda zai sa a kan dole gwamnati za ta gaza biyan basu sakan da ake binta.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu buɗe layin waya domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru 8 da ya shafe yana kan karagar mulki. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Kila ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.